sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata shi kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa kan mita 102.5. Sai tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalot da kuma Niya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu saurare assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsin bayan labaran duniya za ku ji alfanun da ke tattare da ziyarar da Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu yake yi a wasu kasashen Afirka guda hudu kana ku ji fashin bakin da abokin aikin mu Ibrahim Alfahamed wanda yake nazari akan ilimin taurari game da tsayawar watan Shawwal kana muna dauke da rahoto na musamman akan matsalolin samun da hasken wutar lantarki a Najeriya akwai mu da ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran wani dan kunar bakin wake ya tayar da bama bamai jiya Litini a wani wurin duba ababen hawa a birni mai tsarki na Madina dake Saudiya a wajen ɗaya daga cikin wurare mafiya tsarki a Islama wato masallacin Annabi yan sa'o'i bayan nan sai ma'aikatar harkokin cikin gida ta Saudiya ta ce wasu jami'an tsaro hudu sun halaka wasu kuma biyar sun samu raunuka bayan da suka yi yunkurin hana maharin shiga masallacin masallacin wanda shine na biyu mafi tsarki a Islama nan ne aka binne Annabi Muhammad wanda ya rasu a shekara ta 632 miladiya Miliyoyin musulmi daga sassan duniya kan ziyarci wannan masallacin kowace shekara lokacin aikin haji a birnin na Makka. An kuma ba da rahoton tashin karin bama-bamai biyu a kasar a daidai lokacin da wata mai tsarki na Ramadan ke karewa. Ɗaya daga cikin bama-baman ɗan ƙunar bakin wake ne ya tayar a wani masallacin 'yan shi'a da ke birnin Qatif na gabashin kasar. Ba a ba da rahoton ƙarin mace-mace ba. ‘Yan sa’o’i gabanin haka ma’aikatar ta harkokin cikin gidan Saudi ta ce wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tayar da wato ya tarwatsa kansa daura da ƙaramin ofishin jakadancin Amurka da ke Jidda. A halin da ake ciki kuma ƙasar ta Saudiya ta tsaye da gobe Laraba ranar sallah wadda ita ce farkon hidimomi na tsawon ranaku uku a duniyar Islama da kan zo ƙarshen watan azumi na shekara-shekara.
Adadin mace-mace da suka biyo baya a harin ƙunar bakin waken da aka kai da motar ɗaukan kaya a Bagadazar birnin ƙasar Iraki ya ƙaru yana ci gaba da ƙaruwa yayin da ake ta samun ƙarin garwaki daga cikin baraguzai. Jami'an gwamnatin Iraki sun faɗa jiya Litini cewa mutane akalla 150 ne suka mutu a ɗaya daga cikin hare-hare mafi muni da aka taɓa kaiwa a birnin na Bagadaza tun bayan da Amurka ta shiga ƙasar a shekarar 2013. Ƙungiyar ISIS ta ɗau alhakin kai harin da cewa ta auna 'yan shi'a ne a harin bom wanda ya ɓarraka wani wurin saye da sayarwa mai cike da jama'a a gunduman Karadda da ke birnin na Bagadaza. Mutane akalla 200 ne suka samu raunuka kuma jami'an sun ce adadin mace-macen na iya ci gaba da karuwa yayin da masu kai daukin gaggawa ke ci gaba da tono buraguzai da toka ta wajen amfani da shebur da kuma hannayensu.
To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu bincike na tambayoyi ga wasu daga cikin mutanen da aka kubutar bayan an yi garkuwa da su a harin da aka kai da safiyar ranar Asabar a wani gidan cin abinci na zamani da ke Dhaka babban birnin kasar Bangladesh wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 20 da suka je cin abincin da kuma wasu 'yan sanda biyu. Jami'ai sun ce biyar daga cikin mutane 13 ɗin da aka kama na ci gaba da zama a tsare. Ba a san ko mutane biyar ɗin zarginsu ake yi ko kuma tambayoyi kawai ake yi masu don ko a samu wasu ƙarin bayanan da za su kai ga gane inda wato harin ya samu asali. Babban jami'in 'yan sandan Bangladesh AKM Shahidullah Haq ya faɗi jiya Litini cewa wasu mutane biyu ciki har da wani da ake zargi da kasancewa ɗan bindiga na fuskantar tambayoyi. ya ki bayyana ko mutane biyun na cikin mutanen da aka kirga su a matsayin waɗanda aka yi garkuwa da su, to amma ya amsa cewa ana wato jinyar su a wani asibiti saboda raunukan da suka ji.
Fadar shugaban Amurka ta White House ta soke hidimar gashe-gashen nama da aka yi ranar 4 ga watan Yulin kowace shekara masojoji da iyalansu saboda wato ruwan da aka yi a birnin Washington DC. Wannan ce shekara ta biyu a jere da tilasta shugaba Obama da matarsa Michelle su soke wannan liyafar da kallon wasan hasken wuta saboda ruwan sama. Fadar ta White House ta ce mawaka General Money da Kendrick Lamar za su yi wasa kamar yadda aka tsaida amma a wuri mai rufi fa. Fadar ta ce shugaba Obama da matarsa za su yi yan takaitattun jawabai na bude hidimar. A halin da ake ciki kuma ruwan sama ya sa an soke wasu wasannin hasken wuta da aka shirye yi a birnin Washington din. To amma an gudanar da wasan hasken wutan da aka yi a dandalin kasa kamar yadda aka saba.
Mutanen da ke jira
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu yaye kallabin rahoton namu da tattaunawa wanda muka yi da Professor Abu Benmaiwa na Jami'ar Audio dake kasar Senegal akan ziyarar da Prime Minister na Isra'ila Benjamin Netanyahu yake yanzu haka a wasu kasashe hudu na Afirka. Na kuma yi tambayi Professor ne ko ina fa'idan wannan ziyara ga waɗannan kasashen?
Na farko dai ya kamata a nemi dalilin da yasa ya zaɓi wannan kasashen, saboda kamar irin cikin halin da ita kasar Isra'ila take yau cikin duniya da ya zamanto ta zan kamar saniyar ware. Abin da yasa ya zaɓi wannan kasashen na Afirka, wato idan ka je ka diba akwai tarihi, kada ku manta da kasar Ethiopia da kasar Kenya ko kuma ina yi jimilla kasashe da yawa na Afirka ta gabas akwai Yahudawa baƙaƙe waɗanda ake kira falasha, wato akwai su waɗannan kasashen kuma suna da muhimmanci kwarai cikin kasashen nan. Kada ku manta da cewa shekarar da aka yi tsananin yunwa a ƙasar Ethiopia ita ƙasar Isra'ilu ai ta nemi su Yahudawa su koma can ƙasar Isra'ilu su zama, yanzu haka ga baƙaƙe Yahudawa suna can zama ƙasar Isra'ilu, wato zuriya Annabi Sulaiman kenan na farko kenan. Na biyu aka dibi wajen nan can wajen Afirka ta gabas kenan, lalle suna fama da ta'addanci da shahi addinin musulunci, wato cewa da ƴan ta'adda sun yi tun ba ƴan shebabu ba da ya zamanto suna nan suna yaduwa suna kama wannan sauran kasashen daga ƙasar Somalia. Wato ya yi nazari ne ya duba da cewa idan ya kamata yau a ce Isra'ila ta cike cikin halin da take, wato sai ta yi nazari ta diba daga inda take da ƴan uwa kuma hawa yau inda wajen kasashe ne wa'an ke fuskantar matsala dangane da ta'addanci da kyautawa daga addinin musulunci. Za a yi tasiri kamar da kai tambaya? To wannan kuma sai a gaba ɗaya mu gani. Amma da ya zamanto kamar ita ƙasar Isra'ila sai dai ta bada taimako wajen wani leƙon asiri, wannan kuma an ga cewa da kamar za su samu taimako da Isra'ila don samu su yi kokowa da ta'addanci. An san kuma ƙasar Isra'ila ƙasa ce wadda tana aika kamar gwannai cikin kowane fanni, hakan ga takan yiwa kuma ta aiko musu tun ba ta fannin wajen tsaro ba, wato cewa da mashawarta na wajen soja. Wannan shi dai ne ake ganin cewa ke iya kawo tasiri gare su dan kasar Isra'ila tana kai taimaka ma kasar da take da hulɗa da ita. Yanzu dai sai dai a hanga a can gaba a gani abin da za a biyo haka.
To mun gode Professor, kafin mu ci gaba kuma a shakata da wannan.
Don Allah
to madalla daga batun ziyarar Netanyahu sai batun fitowar watan azumi watan Shawwal. Abokin aikinmu Ibrahim Alfa Ahmed wanda yake nazari akan ilimin taurari yayi wa Sahabu Imam Aliyu bayanin yadda wata ke fitowa da kuma dalilin da yasa ake ganin sa a lokuta daban-daban a sassan duniya daban-daban. Ga dai malaman da tattaunawa da suka yi akan wannan batu.
To abin da ya faru watan Shawwal ya kama jiya Litinin. To amma kuma inda ya kama din babu wata ƙasa a duniya da za ta iya ganin wata in banda yankunan da suke yankin nan da ake kira Polynesia, wato akwai yan ƙananan tsibirai a cikin tekun Pacific waɗanda suke yamma da nan Amurka, suke kuma gabas kenan da ƙasashen Japan da wasu ƙasashen Asia din nan. Wannan yanki da ake kira Polynesia suna iya ganin wata. To amma kuma lokacin da wata ya kama din a wurinsu da rana ne, wato misalin karfe 10:11 ne na rana a jiya
Litinin.
Jiya Litinin agogon ƙasarsu.
To
abinda malamai suka yi lissafi da shi suka sa a kan cewa yau Talata ne wata zai kama shi ne, lokacin da wata dinnan ya kama da misalin karfe 10:11 dinnan wanda za a iya ganin sa Polynesia, kamar yadda na faɗa maka kowane irin tabaro kake da shi na hangen nesa. Ba za ka iya ganin sabon wata dinnan ba in ba kana yankin Polynesia ba a jiya.
To.
Lokacin da ya fito.
To.
Amma kuma lokacin da ya fito dinnan an yi lissafin cewa rana ta riga ta faɗi a ƙasar Saudi Arabia. Wato ana misali ko kuma ana amfani da ƙasar Saudi Arabia a zaman mizani da auna fitowa ko kuma faduwar wata. To da yake a lokacin dare yayi a lokacin ƙasar Saudi Arabia shine aka lissafa da cewa watan nan za a lissafa a kan cewa lokacin da ya fito din nan Talata ne. Ba Litinin ba. Saboda haka za a ƙara azumi ya cika 30, za a yi azumi a yau sai a tashi da sallah gobe.
Na'am.
To an ba kenan, wato ya zama ɗaya ga watan
Shawwal. To in na fahimce ka dai Malam Ibrahim, wannan wata koda da kana da tabaran hangen nesa, idan ba waɗannan yankuna na Polynesia kake ba, ba kada zarafin ganin wannan wata. So a takaice dai yadda malamai suka yanke, wata dai ba a ganshi ba a waɗannan ƙasashe, musamman ƙasashen mu.
Kware da gaske, in ka tuna ai kaga anan Amurka ma ai ba an yi bayanin cewa ba za a iya ganin, mu da ma muke kusa, muka fi kusa da Polynesia. Ka misalta da kasashen mu na su Najeriya da sauransu. Saboda tsakanin mu nan da kasashen da waɗannan tsibirai da suke Polynesia, akwai waɗanda suke kamar bambancin lokaci ma, kamar misali awa 6 zuwa awa 7 zuwa awa 8 ne wasu daga cikin waɗannan tsibiran. Yawwa, kuma kaga suna yamma da mu ne, saboda haka tsakanin su da Najeriya kawai ma ya kai misalin awa 10 wani abu ne.
Haka.
Yawwa, saboda haka kaga misalin karfe 10:11 din nan na rana a Polynesia zai kasance wajen karfe 10:11 dare a gogon Najeriya. Aka gani, to abinda aka yi misali da shi kenan. Kuma duba za ka ga kusan dukkan kasashen duniya sun yi misali da haka. To amma kuma abinda nake so a gane shi ne cewa kamar kaga a yau Talata, idan aka dubi wata din nan, wato akwai sauƙin gani duk kasashen da suke Afirka da kudancin Amurka da nan Amurka da kuma kamar wasu ɓangare na ƙasar Saudi Arabia da Yemen za su iya ganin wata din nan garau ba tare da sai sun sa tabaru ba a yau Talata. Amma kar ka manta da cewa akwai wasu sassa na duniya waɗanda a yau Talata din ma kwata-kwata ba za su iya ganin wata ba, saboda ta inda wannan wata wannan karo ya fito. Ka san wani lokaci ya fito ta yamma ne, wani lokaci ya fito daga ta gabas, wani lokaci ya fito daga ta arewa, haka dai ba wai wuri guda ne yake fitowa a kullum ba.
To amma mu a yankunan mu inda muke kullum yamma muke duba mu kalle shi in zai tsaya ko?
Yawa, za ka duba ka kalle shi ta yamma, amma kar ka manta da cewa in za ka kalle shi da daddare kenan, dalilin da ya sa za ka kalli yamma saboda rana na bayan ka ne. An ka lura duk lokacin da wata ya fito za ka ga cewa wurin da yake fuskantar rana nan ne za ka ga haskensa. Shi ya sa koyaushe in za ka ga wata, in ka ga misali idan wata irin lokacin da wata ya kai tsakiya inda rana ake ganin su da lokacin da yake fitowa da rana an ka duba zaka ga cewa ta gabas zaka gan shi zaka ga yana kallon hasken shi na kallon gabas ne zaka gan shi ta yamma yawa idan da yamma ne kamar misali da yamma zaka ga cewa yana ta gabas da kai ne rana kuma na yamma lokacin zaka ga cewa inda yake da hasken yana kallon gabas ne har inda rana take
To madalla Ibrahim Alfa Ahmed kenan abokin aikin mu yake wa sabu Imam Aliyu dalilin da yasa ake ganin wata a bambance a lokuta daban-daban daga batun ganin wata sai na matsalar hasken wutar lantarki a Najeriya ga rahoton da Zainab Babaji ta shirya muna akan wannan
Wutar lantarki abu ne mai muhimmanci a rayuwar al'umma musamman mazauna alƙarya da karkara. Al'umma da dama na amfani da wutar lantarki wajen samun haske a gida, amfani da na'urar zamani kamar talabijin, cajin wayar salula, girki, nikan hatsi, dinki, masana'antu da sauran sana'o'i da ke inganta rayuwarsu. Najeriya na ɗaya daga ƙasashe da ke da albarkar wutar lantarki, wanda ƙasashe da ke makwabtaka da ita kamar Ghana da Niger ke tinƙaho da wutar da Najeriya ke basu. To sai dai a cikin 'yan watannin nan, wutar lantarki ya yi ƙaranci a Najeriya inda ya kai jama'a ke ƙorafin rashin wutar, da ya sa harkokin walwala da wutar suka taɓarɓare. A cewar Yohana Madugu, lamarin wutar lantarki ya fara zamewa tarihi.
Kwanakin baya ana ɗan samu, amma 'yan kwanakin nan ko kuma mu ce daga shekara da ta wuce zuwa farkon wannan shekara har ya zuwa yau wuta dai babu shi kuma abin ya zamanto kamar gamari ne ga tsinka jaka ba sa ba mu wuta sa'annan kuma sai a ƙarshen wata sai a je a shirgo maka wani bill mun yi korafi akai mun je mun nemi bayani daga ofishin su suka ce ai policy nasu shine ko da wuta ko ba wuta za a kawo bill daga 2500 yayi sama watan da ya wuce mu dai bamu ga wuta ba tun kusan wata biyu da suka wuce watan da ya wuce sai aka kawo mun bill na 10,000 ban ga adalci ba a ce ko da wuta ko ba wuta za a shirgo mun bill ko kuma in ce kira na ga shi shugaban kasa Muhammadu Buhari shine ya shiga wannan sha'ani idan babu wuta kar a turo bill kuma babban kira na shine a yi kokari a magance matsalan nan da ya hana samun wuta domin wannan matsala na rashin wuta ya kawo mana koma baya a tattalin arziki kasuwanci harkoki daban-daban na rayuwarmu
shi ma Alhaji Dan Lami Chibozo cewa yayin sha'anin wutan lantarki dai ba a cewa komai
wuta ba mu samu gaskiya har ma garejiya da yau domin da muna samun bill su kawo mana 2,500, 2,500, amma abin mamaki ga ba wuta. Da nakan zo kwana biyu, uku ba wuta in samu. Hatta dawo ma dai kawai a minti 30 za mu samu wuta. Amma in sai mu kwana 10-7 ba wuta, sai ga bill an kawo mun 55,000 da wani abu. An sake kawo mun wani 40,000 da wani abu. Na ƙarshen nan an kawo mun 88,770 da wani abu kuma ba wutar. Akwai glob daya a ɗakin mahaifiyata, akwai glob daya a tsakar gida, sai glob guda biyu, daya a shagona, daya a ɗakina, ni da iyalina. Su kenan abin da nake da shi. Wannan lamari abin da ya kamata a yi, mu Hausa muna ce wai in an tauna hura. A gaskiya ina so minista in bai sani ba ya sani. Fashola, abin mamaki, NEPA farkon zuwan wannan gwamnati ta tsorata wuta akai-akai day and night. Daga baya ko me suka gani? Ko ministan ne bai da zafi-zafi gaba ɗaya wuta har ga ina kira ga ministan wuta ya san har garejiya da yau domin ayyukan hannu irin su da ake kan injinan walda masu walda da masu biri da suke kankara sa abin sanyi suke samun abin da za su ci da iyalansu a gaskiya yanzu kowanne ka je ka samu sai zaman jira ba komi kuma da wannan wani da gaba ɗaya da wutan nan da rana da wutan ne ya dogara. Wani da daddare kamar teloli dinnan ma da suke ayyukan sallan nan duk generator suka siya suke take far ko ina ka bi kana yau a Jos har garin Allah duk generator ba inda wuta take kwaya daya don dinke to kaga wannan tattalin arzikin kasa ne ya shafe su a kawo maka bill in ka zo kana magana a hau a yanki ana da waya tafi da ita amma baka kula ba ya zo ya fada gaskiya ina kira ga minista batun magana wuta a Najeriya ya duba shi
ita ko mama Agba tace yanzu mata koma sayan fitilar kwai saboda rashin wutan lantarki
ba wuta kuma wuta yana karewa ana kawo mana bi wutan 1000 zamu biya game da ba mu kunnen wuta ba ba mu gani wuta ba domin kana da kaya a fridge gashi za su ruba yanzu saboda haka ni na je katako na je na saya lanta dubu biyu da dari biyu ga kudi kerosene kuma muna ta fama to abubuwa wannan ya da mai mumuji da ne wonene ne ne wuta ne ne abinci ne da menene ne muna kuka gareku ku taimake mu
Injiniya Shehu Muhammad Dan Dada wani ma'aikacin kamfanin rarraba wutan lantarki ne a nan Jos yace matsalar rashin wutan ya biyo bayan fasa bututun gas ne da tsagerun Niger Delta ke yi
eh magana wuta ne san wanne daga ara ne dake ba wuta na gas aka farfasa shi ana wuta a kasa duka amma mu nan Jos zone sun dake muna zone ne ya abin da kuma muna hakurin rarraba kowane gefe mun ba su na awa 6 awa 10 wannan lokaci
to amma wasu na gani tun ma kamin a fara faffasa waɗannan bututun mai din aka fara samun matsala ko da yake daga farkon wannan gwamnati an fara samun ci gaba amma daga baya sai abin ya zo ya tabarbare
eh daga farkon wannan gwamnati mun samu zuwa kusan wuta 300 wannan kusan duka sannan an samu wuta kowa sani eh amma daga baya da haka da suwa suka fara faffasa kawai na gas daga nan fara samun damuwa na wuta wannan har yanzu an zage miki wannan magana mutum ai inda kowa zai wadata ba da ba ta ki duka
sai kaga ba a samu hutan ba amma kuma kowani wata sai kaga an kawo bill ma mutane su biya kudi
a duk wani ya ga bill man nan wannan watan da wancan watan bill ya yi soki kuma san ba huta bill ya yi soki kuma duk mai mita dole sai kike yin mita ne ka ci sai ga cewa eh yanzu wannan da shi nan watan akwai bambanci saboda ba huta
to akwai masu korafin kuma cewa wato wannan mitan da yake ya kamata a bayar kyauta sai kuma gashi nan ana sai da wannan mitan da
duk wanda yake miki mu anan jazzon mita da ta miki ba ba ne kuma ruwa duwaye da muke cewa kyauta ka bashi ba shi yayi ba
yanzu kana ganin yaushe ne ake sa ran cewa wutan zai inganta
eh mun da sa tun da fara gyaran kai wutan ya fara dawa kadan kadan shi sai ne mutum ya fara dawa ba kaman jigan jiya zuwa je wutan ya nan gara garin mai sai ba kin ya kai 2000 yanzu
to kuma ina matsalar take jama'a na fatar ganin al'amura sun daidaita musamman bangaren wutan lantarki dan su samu walwala Zainab Babaji Muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To an gaishe ki Zainab Allah ya kyauta. Albarkacin watan Ramadan ga nasiha daga Qur'ani mai tsarki.
An yi kira ga matan jihar Sokoto da su koyi sana'o'i domin gujewa barace-barace. Matar gwamnan jihar Sokoto Hajiya Maryam Mairo Aminu Tambol ce ta yi wannan kira yayin raba kayayyakin tallafi ga al'umma.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سنانا إبراهيم أحمد مكاري نائب ببل إمام مسلاة أبوجا
na'am abin da ake nufi da daura shedanuwa tan kasan shi wanda yake sa bawa ya aikata mummunan abu akwai shedan shi kansa sannan akwai kuma shedanun mutane sannan kuma akwai nafsin shi to su shi ainihin shedan kam da nashi rundunan na aljannu ana daure su watan ana takura su wanda da suna tsayawa akan hanyar mutanen kirke qala fa bima agwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma laatiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin to irin wannan tsayawan da yake yi da ya kare hanyar bayin Allah ya hana su tafiya cikin Allah subhanahu wataala da kusanci da Allah to ana kawar da shi a daure shi a hana shi wannan dama ba zai hana mutun zuwa masallaci sai ga mutane an kawar da shi daga kan hanya dan haka mai son zuwa masallaci zai tafi ba zai ji wahalan abin ba mai son kowani ibada zai yi to amma ba yana nufin cewa ba a aikata lafasha ko ba a aikata munanan aiki ba saboda ai ba shedan ne kada yake sa a aikata mummunan aiki ba mummunan rai ma watan bawa idan ya zama shedan ya kwadaita mashi ranan farko shan giya ko ya kwadaita mashi zina wal ya'udhu billahi ranan farko ko ya kwadaita mashi kowanne daga munanan aiki na daya na biyu to in aka dan tafi akai sai shedan ya bar sa da ransa sai ta zama ransa ce take son abin sai ya zama mudmin watan ko da shedan ko ba shedan zai wannan abin shi ma ya zama shedanin kansa a wannan kenan dan haka ba yana nufin cewa ba za a aikata mummunan aiki bane a irin waɗannan shedanun da suke igra'i suke iha'in munanan abubuwa ga al'umma to Allah subhanahu wa ta'ala yana takura su yana hana su ikon yin wannan a cikin wannan watan
to ubangiji Allah ya karba da fatan za a garface mu na dan matsalar da muka samu da farkon wannan nasiha. Yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika muna.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar America. Ina so ku ba ni dama domin in yi kafafan gaisuwa ta ga daukakin al'ummar musulmi na duniya da wannan ibada da muke ta daukar ce ta azumin watan Ramadana. Hakika ya kamata mu yi aiki da abin da ke cikin wannan wata, kuma sannan mu zauna da 'yan uwanmu lafiya waɗanda Allah ya haɗa mu zama da su, musulmi da kirista da ma waɗanda ba da addini. Wannan ibada da muka yi Allah ya sa ba tsiya ce.
Assalamu alaikum sahin Hausa na BOA. Yusuf Babangaje mai trader rinkin daga jihar Jigawan Najeriya. To yau zan yi tsokaci ne game da yanayin da ake tafikar da mulkin ƙasa ta Najeriya wadda mulkin APC take gabatarwa a yanzu. To fi sabilillahi a wannan mulki na Muhammadu Buhari za mu ce an sami ingantaccen wato tsaro. Amma an banda bangaren tsaro a fi sabilillahi wannan mulki dan a talaka yana ɗanɗana kuɗinsa a cikin wannan mulki na Muhammadu Buhari. Ba dan komai ba tsadar rayuwa da muke fama da ita. Dan haka yana da kyau a ce Muhammadu Buhari ba kullum ake ce mana an san halin da talaka yake ciki ba a dau masa ainihin wani hanya da zai samu sauƙin rayuwa ba.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Ismail Ahmad Yalwa daga Ingur jihar Yobe. Gaskiya akwai babban kalubale a jihar mu ta Yobe. Ganin yadda wasu 'yan adawa suke amfani da ƙarfin iko, masu mulki suke amfani da ƙarfin iko wajen nuna izza da barazana ga ɗan adawa, wanda hakan bai dace ba.
To ma dalla kana shafa muna ta ana tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai, amma wannan karan a takaice. To a takaice, wani dan kunar bakin wake ya tayar da bama-bamai jiya Litini a wani wurin duba ababen hawa a birni mai tsarki na Madina da ke Saudiya, a wajen ɗaya daga cikin wurare mafiya tsarki a Islama, wato masallacin Annabi. 'Yan sa'o'i bayan nan sai ma'aikatar harkokin cikin gida ta Saudiya ta ce wasu jami'an tsaro hudu sun halaka, wasu kuma biyar sun samu raunuka. Adadin mace-macen da suka biyo bayan harin kunar bakin waken da aka kai da motar ɗaukar kaya a Bagadaza, babban birnin Iraki, na ci gaba da ƙaruwa yayin da ake samun ƙarin gawarwaki daga cikin baragozai. Jami'an gwamnatin Iraki sun faɗi jiya Litini cewa mutane aƙalla 151 sun mutu a ɗaya daga cikin hare-hare mafiya muni da aka taɓa kaiwa birnin na Bagadaza tun bayan da Amurka ta shiga ƙasar a shekara ta 2003. Masu bincike na tambayoyi ga wasu daga cikin mutanen da aka kuɓutar bayan an yi garkuwa da su a harin da aka kai da safiyar ranar Asabar a wani gidan cin abinci na zamani da ke Dhaka, babban birnin ƙasar Bangladesh, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 20 da suka je cin abinci da kuma wasu 'yan sanda biyu. Fadar shugaban Amurka ta White House ta soke hidimar gashe-gashen nama da akan yi ranar 4 ga watan Yulin kowace shekara ma sojoji da iyalansu saboda ruwan sama da aka yi a birnin Washington DC. Wannan ce shekara ta biyu a jere da Alatilas shugaba Obama da matarsa Michelle suka soke wannan liyafar da wato da kallon wasan hasken wuta saboda ruwan sama. Fadar ta White House ta ce mawaka Janelle Monáe da Kendrick Lamar za su yi wasa kamar yadda aka tsaida, amma a wuri mai rufi. Fadar ta ce shugaba Obama da matarsa za su yi wato 'yan takaitattun bayanai na buɗe hidimar. Mutanen da ke jiran a tabbatar da zaman su 'yan takarar shugabancin Amurka, Donald Trump na jam'iyyar Republican da Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat, na dosar lokacin fito da masu yin masu mataimakan shugaban ƙasa. To ma dalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. yanzu Amadu Nkwaro kowa a nan sashen Hausa musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya tallaba mini muka gabatar da shirin da Chubahiro Jodone da ya bada umarni sai injinin da ya agaza mashi wato Charles Hall ni Ladan Ibrahim yake cewa sai an jima ajiye wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin noma tushen arziki wanda Halima Jimarau ke shiryawa kuma ta gabatar sai an jima ku